sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 8 ga watan Janairun shekara ta 2024. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da ministan watsa labaran Najeriya Muhammad Idris dangane da zargin badakalar karkatar da kudaden ma'aikatar jin kai zuwa wani asusun banki. Muna tafe da shirin zauren matasa, haka kuma za mu kawo muku sharhin wasu jaridun Najeriya. To amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Sunana Hauwa Sharif, ga labaran. A jiya Lahadi, manyan shugabannin majalisar dokokin Amurka suka amince da kasafin kuɗi da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala trillion 1.6 a wata yarjejeniya da ta tsayar da tsayawar ayyukan gwamnati na ɗan wani lokaci a cikin wannan watan nan da ake ciki, cewar kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson. Johnson, wanda dan jam'iyyar Republican ne, ya bayyana cewa cikin wata wasiƙa da ya aike wa 'yan majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya hada da dala biliyan 886 da zai je ga bangaren tsaro, sai dala biliyan 704 na ayyukan da ba su shafi tsaro ba. Tun a watan jiya ne dai kudirin kasafin kudin na tsaro ya samu rattaba hannun shugaba Joe Biden, inda kudirin ya zama doka bayan da aka kare kudirin ya zama doka a karshen watan jiya. Wata sanarwa haɗin gwiwa da shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ɗan jam'iyyar Democrat Chuck Schumer da shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai, wato Hakeem Jeffries, suka fitar ta ce kuɗaɗen da za a kashe na ɓangarorin da ba na tsaro ba za su kula ne da muhimman ɓangarori kamar na hakkokin tsofaffin ma'aikata da suka yi manyanta, sha'anin kiwon lafiya da tallafi kan abinci mai gina jiki, daga kuɗaɗen da 'yan jam'iyyar Republican suka nemi a daddatse a baya. A ranar Lahadi ne, 'yan takarar shugaban kasar Indonesia suka gudanar da muhawara ta karo na biyu kan batutuwan da suka shafi tsaro, siyasar, shiyoyi da diplomasiya. 'Yan takarar da ke burin ɗarewa kujerar shugabancin ƙasar da ta fi kowace yawan tsibirai masu yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan Fabrairu sun hada da ministan tsaro Prabowo Subianto da tsohon gwamnan tsakiyar Java Ganga Pranowo, sai tsohon gwamnan Jakarta Enis Baswedan. Kusan mutanen ƙasar miliyan 205 ne suka cancanci kada ƙuri'a a zaben da zai samar da wanda zai gaji shugaba Joko Widodo bayan kammala wa'adin mulkinsa na shekaru 10. Subianto, wanda shi ne kan gaba-gaba a takarar, ya bayyana cewa idan aka zaɓe shi zai yi hubbasa wajen ganin ɗorewar kyakkyawar hulɗa da manyan ƙasashen duniya bisa tsarin hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar ta Indonesia, wanda bai amince da zama ƴakoran kowace ƙasa ba. A ranar Lahadi ne, 'yan sandan Isra'ila suka buɗe wuta kan wasu da aka zarga da afkawa da mota kan wani shingen binciken ababen hawa a yammacin kogin Jordan, tare da mummunan harbin wata ƙaramar yarinya ba Falastiniya da ke cikin wata mota da ke hannun riga da motar, cewar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya. An dai harbe waɗanda ake zargin su biyu, yayin da wani matashin jami'in ɗan sanda ya samu ɗan rauni. Lamarin da ya faru a yammacin jiya Lahadi ya faru ne sau'i bayan kisan mutane 9 a tashin hankali a yankunan Yahudawa 'yan kamauri zauna da ke fama da ƙaruwar tashe-tashen hankula tun bayan ɓarkewar yakin da Isra'ila ta ƙaddamar a kan Hamas a ranar 7 ga watan Oktoban bara. 'Yan sandan Isra'ila sun ce afkawar mota ya faru ne a wani wurin shingen binciken ababen hawa da ke kusa da ƙauyen Biddu na Falastinawa da ke daura da arewa maso kudu da birnin Kudus. Hoton da kamara ta tsaro ta ɗauka ya nuna yadda wata farar mota ta yi kukan kura ta afka a kan wasu 'yan sandan Isra'ila a wurin shingen binciken ababen hawar, inda daga nan ne 'yan sanda suka damfari motar a guje suka buɗe mata wuta. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan a shirin mu na safe mun so mu tattaunawa da ministan watsa labaran Najeriya Muhammad Idris dangane da zargin badakalar karkata kudaden ma'aikatar jin kai zuwa wani asusun banki. A ci gaba da tattaunawar ministan ya yi kokarin bambancewa tsakanin matakan yaki da cin hanci da rashawa na waccan gwamnati da wadda na wannan gwamnati da kuma wadda ta gabace ta.
Abinda ake son a ce shine ta gwamnati tana dan tana irin wannan bincike kuma ba kamata ba a ce an kai ga matsaya kuma hukumomin bincike ba su gama nasu aikin ba, dole a bada dama su gama binciken su saboda irin wannan bincike yana da goya kuma yana da tsawo, ba abu ne ba aka tafsa rana guda ba. Dole a tsaya a tantance magana a gano ainihin nawa ne aka dauka ko kuma nawa ne aka sace ko kuma nawa ne aka salwantar da su, domin gwamnati ta samu lalle hujjar da za ta yi duk abin da ya kamata dauka domin kare dukiyar jama'a. Abin cewa anan shine shi shugaba Bola Ahmed Tinubu kullun kudurinsa a tsaya dai a tabbatar da amma Najeriya adalci. To wannan adalci ma ya shafi duka wanda ake bincike, lalle a tsaya a yi wannan bincike a tabbatar da abin da kenan saboda kada a shiga haƙƙin 'yan Najeriya ko kuma kada a shiga haƙƙin wanda ake tuhuma in ba a tabbatar da al'amarin haka yake ba.
Gwamnatin APC kama daga tsohon shugaba Muhammadu Buhari ɗaya daga cikin gimshikan da ta ce ta mai da hankali a kai shine yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ita kanta wannan gwamnati ta gina a kai. Amma 'yan Najeriya na cewa su watakila ba wannan kame-kamen ne ya fi burge su ba, su a ɗauki tsauraran matakai na ganin cewa an dakatar da cin hanci da rashawa. Akwai wasu matakai da watakila gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta ɗauka da suka bambanta da tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wajen yaƙi da cin hanci da rashawa?
Kwarai kuwa, ai idan ka lura na farko lokacin da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya shigo, na farko tukunna maganan misali cire kudaden abin da ake ce ma subsidy, kudin tallafi na man fetur da ake sawa, yayi gano cewa lalle wannan abu yana amfanan wasu kalilan mutane ne, mutane ɗan kaɗan suna kwace kudaden mutane suna amfani da su, 'yan Najeriya na cikin wahala. Shi yasa na farko daga zuwa kawai ya ce to a cire wannan tallafi na farko kenan. Na biyu, idan ka lura kuma wata kitaken da aka rika dauka na kwanakin baya can wurin wanda za a ga misali ita dala da aka kwanta da naira ko kuma pound za a ga ana canza ta da kudade daban-daban, wato misali wanda ya bi ta hannun gwamnati sai ga ya samu saukin samun kudaden kasashen waje, wanda kuma yake dan kasuwa wanda ke ta tashi fadi sai ga kuma shi yana ta neman wannan kudin sai dai je abinda ake cewa black market, kasuwan bayan fage kenan waje 'yan canji yaje ya sayi wannan kudaden da tsada. To kaga duk irin wannan matakai ne da aka dauka domin a cire rashawa cikin wannan harkoki manya-manya guda biyu. To kaga kenan lalle gwamnati tana da niyya ta yi wannan yaki da rashawa. Abin cewa shi ne mutane su dan kara ba da hakuri, a dan kara ganin abin da shi shugaban kasa zai fito da shi, sannan sai a kai ga a yanke hukunci akan kudurinsa.
Amma babban abin da ya fi damun Najeriya da kuma al'ummar Najeriya shine masu rike da mukamai waɗanda suke amfani da kujerunsu suna wawure ko kuma wawushe a lalitar gwamnati ko kuma kudaden da aka ayyana wasu ayyuka na gwamnati ko kuma wasu makamancin haka. Kuma al'umma na ganin cewa an yi ta kama waɗannan mutane, wasu ma ana cewa an karɓi wani abu, wasu kuma a tsare su na wani lokaci, amma har yanzu baka ji wani takamaimai da za a ce gashi nan kai yau an dai yanke mai hukunci tun lokacin gwamnatin somawar gwamnatin mulkin Buhari har kawo yanzu wanda za a ce gashi yau ga takamaimin hukuncin da aka yanke masa.
To gaskiya ne mutane suna da irin wannan kokonto ko kuma a ce shakka na irin wannan abu. To amma abin da zaka sani shine idan ka ce tun ka faro tun daga gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari, ai kaga a lokacin ai akwai waɗanda suka samu matsaloli, akwai gwamnati guda biyu da suka samu matsaloli har aka tsare su aka kurkuku, kuma ko yanzu haka akwai irin waɗannan waɗanda ake ta bincike ana ta abu. Shi sha'ani saboda dokokin namu, sha'anin bincike na almuhadar da kuɗi abu ne mai wuyan gaske. Za ka iya cewa kawai wani ya ɗauki kuɗin jama'a, amma kuma gano shi haka sai ya zama babban matsala saboda su ma su ɗauki lauyoyi, gwamnati ma su ɗauki lauyoyi a ta fama a kotu ana ta kai da komowa. Komin kudurin gwamnati ta kama mutum lalle sai doka an kai ga ƙarshen doka, kuma misali idan shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya almuhadana a kama shi ai kaga za a je a gurfan da shi gaban kotu ne. To idan ya je kotu kuma kotu ta ce ba haka bane, kaga ai babu yadda za a yi, saboda ai gwamnati dole ta bata kuma wato ta bi abin da kotu ta ce, saboda dole ita ma ta bi doka. Abu ne mai wuyan sha'ani, amma dai abin da zan gaya ma shi ne ana ta kokarin a ga cewa an kauda wannan abu, saboda kowa ya san cewa cin hanci da rashawa wani babban al'amari ne wanda ke hana ƙasar Najeriya ci gaba. Kuma idan Allah ya dashi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nuna cewa lallai yana buƙatar a ga cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari.
Muhammad Idris kenan, ministan watsa labarai na Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yanzu ga Hauwa ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wani hari ta sama da sojojin Myanmar suka kai kan wani ƙauye da ke ƙarƙashin ikon wani bangaren masu goyon bayan demokuraɗiyya a arewa maso kudancin ƙasar ya kashe farar hula aƙalla 17 da ya haɗa da yara ƙanana su 9. Wasu mazauna ƙauyen da wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama sun ce a safiyar jiya Lahadi ne aka darma ƙauyen Kenan da ke yankin Sageng na garin Kampar da ke kudu da kan iyaka da India, inda baya ga waɗanda suka rasa rayukan nasu wasu mutum 20 suka samu raunuka. Gwamnatin sojin ƙasar da ta yi fatali da ɗaukar alhakin kai harin, tashe-tashen hankula dai sun zame ma ƙasar jiki, lamarin da ya samo asali tun bayan da sojoji suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a shekarar 2021. Daya wanda daga nan ne kasar ta fada cikin yakin basasa. Gwamnatin sojin ta Myanmar ta kara kaimi cikin shekarun biyu da suka gabata wajen kai hare-hare ta sama da ya hada da kan yankin na Sangeng, wani yanki da ke da dandazon masu nuna turjiya ga gwamnatin sojin. A yammacin jiya Lahadi ne jami'ai a Pakistan suka haifar da cikas ga hawa yanar gizo da toshe kafar shafukan sadarwar zamani a kasar baki daya, a daidai lokacin da jami'ai dauraren tsohon Prime Minister kasar Imran Khan ke kaddamar da gangamin fitar da manufofinta da tara kudade ta kafafen sadarwar zamani a shirye-shiryen zaben da ake shirin gudanarwa a wata mai zuwa. An shirya gudanar da babban gangamin a kasa baki daya da niyyar tsallake shingen da gwamnatin ta gitta daga nan ta dakila taron jami'ar ta Tahrik al-Insaf ko PTI. Wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kada ta nuna cewa jam'iyyar ita ce mafi ƙarfi a fagen siyasar ƙasar, yayin da tsohon Prime Minister ƙasar Imran Khan ya kasance mafi farin jini. Net Blocks mai zaman kanta da ke sa ido da kuma ci gaban haƙoƙin kafofin sadarwar yanar gizo da tsaransu da ma yadda ake gudanar da su da jami'an PTI sun tabbatar da tsaiko a tashin farko da ma lokacin da ake gudanar da taron gangamin akan shafukan yanar gizo.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla masu rare, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan. Madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar motar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Ba su raro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓo lamarin da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Barkanmu da sabuwar shekarar 2024 inda za mu ci gaba da zauren da ya zauna da matasa masunta kuma manoman rani a garin Gashuwa da ke jihar Yobe. Matasan dai sun bayyana yadda kogin da ya ratsa garinsu ya zama babban alheri da kuma hanyar da suke samun kuɗin shiga. Kamar yadda muka bayyana shirye-shiryen baya, garin Gashuwa ya taɓa fama da ƙalubalen tsaro har da nemi kassara kasuwar kifin yankin, amma yanzu matsalar ta zama tarihi. Mun tsaya a ɓangaren da matasan ke bayanin yadda 'yan gado ke samun ƙarin amfani daga sana'ar tasu da kuma mu'amala da bakin kogi. Matasan sun haɗa da Ali Rafkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Kogin Gashuwa ɗin nan kuma Dugu Yobe yana taimakawa Yobe, yana taimakawa Bauchi, yana taimakawa Jigawa, har gefen Kano da gefen Niger kamar jihar Difa, kuma da gefen Chadima duk yana taimakawa. Shi wannan abu ba yana ba ta kaya, za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau, gobe ka samu da yawa, wata ran ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa. Kwarawan asali saboda abin da kuma ce wanda kafin Bahausa yake cewa gagara ba dau, sannan kuma in yayi din sai wanda ya gaji ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama, saboda ai ruwa in ya cika ko ina kowa zai iya kama kifi. Amma in ya zama ya koma kwarin sakwai inda ma ruwan in aka shiga za a samu su an kifin ma yana bacci, inda tahi yake yau za a iya kamun kifi gobe kuma zai iya tashi, in kuma ya tashi din ba wanda zai iya kama shi sai kwarawan asalin. Yauwa, saboda haka duk wanda ka ji ake kwari to iya wahala kenan sai masu abu. Duk abin da ka ji aka faɗi haka yana yin wahala wani haure wani baƙon haure ya shiga ya kai. Saboda abin da kowace sana'a akwai wanda su suka iya ta, akwai wanda su suka gaje ta. Saboda yanzu ko maganin sanyi kake nema sai ka zo gun kwarawa, saboda su ne suke da wannan maganin sanyin, su suke shiga wannan ruwa. In suka baka maganin sanyi shi ne za ka samu sabida, wanda su hanyar abincinsu ne inda komin sanyi akwai masu shiga cikin wannan ruwa. Saboda haka to su suke da wannan magungunan shiga ruwa. Saboda in suka shiga wannan maganin ruwan, saboda shi zai hana wannan jinya ta kama su. Shi yasa saboda wannan kalma sana da mai tana daukan abu, sai abin da ka jance sai farawan asali sai wanda suka gaji abu. Wani haka ba zai iya yi ba, in ba wanda ya gada ba.
Kabiru Muhammad Sale, ya nuna kwarawa kan iya zama har masu ba da maganin gargajiya kenan.
Eh, maganin sanyi sabidin mai kyau ba. Idan sanyi yana damun ka za su ba ka magani, amma ba kwarawa ba yawanci wasu sai su ba ka maganin bare maganin da wuri ba.
Sana'ar kwarawa dai tana da faɗi kenan sosai.
Tana da faɗi sosai. Akwai albarka a cikin ta sosai.
Ina ga Suleiman Yunusa ne sai mana ƙarin bayani kan idan an samu wasu matsaloli irin na harkar sanyi bakin kogi, watakila wata irin bugun aljanun nan ma ba mamaki sai an samu kwarawan asalin nan.
To shi alanguro shi kaman bugun kogi haka ya danganta kala biyu ne ko zuwa ma uku. Akwai wannan sanyin zai ku dindina shi ana yi tafiya. Akwai wannan kuma shi wannan uzurin ba uzurinsa ba ne zuwa ɓangaren wannan kwari. Zai taka haye kawai zai zuwa ga ana yi kusa zai wannan. To wannan shi ma wannan aljanun da bashin kogi ya shiga bugarsa in suka buge shi. Akwai kuma asalin wannan suke da wannan magani na wannan shiga ruwan su, kuma akwai hayaƙi da za su tebo haɗe-haɗen su wanda suka gada zo su yi wannan mutum wannan aka buge shi da izinin Allah, kuma wannan mutumin zai taka zai tashi zai warware.
Wato dai bakin kogi dai yana da ba hatsabi banci zan ce ba, yana da abubuwa waɗanda mutsa-mutsai ake cewa ne akwai dai abubuwa da yawa bakin kogi halittu.
Wannan gaskiya ne, akwai halittu da yawa don a tarihi ma duk babu in a halittu ne na duniya babu inna ya kai turuwa halittu da yawa ko kuma halittun da suke turuwa. Akwai masu cutarwa, akwai wanda ba sa cutarwa.
To in dai mutum ya zo shiga ruwa sai ya shirya sosai.
Gaskiya ita bakin Hausa akwai kalmar da suke cewa koda kana da kyau ka tsara da wanka.
Zan Suleiman ya zo kafa shi ga kogi sai an yi wani wanka na daban kenan sannan sai a shirya.
Ai wannan kalma ce nan ta malam Bahaushe. Kalma kuma ta malam Bahaushe tana daukar a addu'a ne a wani hayaki ne wasu ƴan dabaru ne na mutane da suke yi. Su dai wannan kalma ta dauki wannan ta dauki wannan kalma guda daya.
Ali Raukar Gashuwa kifayen nan su ma an ce akwai hatsabi bai a ciki akwai waɗanda ba sa kamuwa kawai ko mutum in suka kami mutum bai shirya musu ba to sai ka ga wani abu na cutarwa ya same shi.
Kware ma da kamar yanzu ka ga mun jiriya da karaya suna wannan shokin din. In suka yi shokin din mutum Allah mutum zai ji kamar wanda aka soka mai bule. In dai wallahi suka taɓa mutum da yawa wannan kifin ko da wasa. Ba ma wai sai kana ruwa ba in aka fito ta kalo kana wasa da ita haka ana lokacin da za a soya ta tana da ranta in ka cika wannan wallahi in ta soki mutum zai ji ba daɗi.
Kuma watakila sai kai ga sai an ma samu magani in ba ka ba samu matsala.
Dole sai an samu magani don nima da yana tunawa yana yaro ta taɓa suka na zuwa sau biyu ma. Kuma duka dai abun akwai kanyoyi yanzu kamar misali akwai wanda kaya za ta makale masa a wuya. To kaga dole su ma sai an samu kwarawa duk da kaga yanzu ni ma akwai lokacin da wata gaya ta same ni inda zo za a danyi wani tofi ne a baka ka sha in ka sha kuwa wala Allah me yake cewa cikin tofi sai Allah ne ya sani wannan garan abubuwa ne na mutane kuma da izin Allah in kai kuma sai ka warke.
Na iyaye da kakanni
in aka tofa ma sai mutum ya warke dan wannan ni akwai lokacin da gaya ta dame ni tun daga safe har zuwa gari ya waye ta dame ni sosai duk yanda nayi sai na ji ta amma daga nazo suka tofa mun suka bani da yake ina dan zuwa gun su suka bani to daga wannan kuma har rana ko na kawo wani ma na kawo mutum cinta guda goma magana gaskiya especially shi wannan duka wanda suka fara akwai babannin su ma in mun zo akwai masu yin wannan tofin. In suka yi tofin kuma za a samu sauki.
Abubakar Adamu, alaikum salam. Abubakar Adamu kaiwar jihar Kebbi akwai buki da ake a Argungu. Shekara-shekara na kama kifi na kamun kifi. Shin ana yin irin wannan a nan Gashuwa?
Ana yin yan gangan amma an yi na ga bai wuce sau biyu ba ne ba. Yanzu ne gaba ɗaya abin ne ya zama aka daina.
Waye ne zai mana cikakken bayanin yadda lamarin ya kasance guda biyun da aka yi?
Na miyan gangan nan? A lokacin da ake miyan gangan akwai kokuwar ruwa da ake yi, akwai dambe da ake yi, akwai kamun kifi wanda ya fi kowanne girma. Kamar yadda ake yi a na Argungu, a nan ma ana yi kuma kamar shekara uku da aka tabbatar shi ma an sa shi daga cikin wasan al'adu na ƙasa na Najeriya yanzu shi ma na wannan miyan gangan ɗin yana ci. Kuma duk inda aka yi ana samun kifin da ya fi girma. Da wanda ya fi girma, da wanda ya fi iya linƙaya, da wanda ya fi iya hawan gora, da wanda kokuwar ruwa duka ana yi. Mutane da yawa suna yi kuma ana zuwa daga wasu jihohi ma ana kallo. Dan wasa ne festival ne na ƙasa duka ana yi kamar ko'ina.
Daga ina aka haɗa kalmar miyan gangan?
Miyan gangan kalma ce wanda ta haɗu ta badanci. Wannan da badanci ne aka furta ta ita kaga masarautar Gashuwa ba da local government ne yaren garin ne shine aka samu wannan kalmar miyan ganga. To wannan da aka samu wannan kalma aka ci gaba to sai ya zama wasan al'ada ne da duk shekara ana yi kamar duk shekara ba a fasawa amma yanzu an kai kamar shekara uku ba a yi wannan wasan ba amma a baya da duk shekara sai an yi kuma in aka yi za a je masu sai da abinci da masu wane ne inda ake kama wannan kifin wanda ya fi daraja kuma da wanda ya zo na ɗaya da na biyu duka da gwamnati tana turo wakilanta a musu kyauta da kowane wasan da aka yi a wannan gurin ana yi don gun buɗe ido ne kowa na zuwa kallo.
Suleiman Yunusa ya wannan wasan na miyan gangan ko in ce bikin yake taimakawa wajen raya tattalin arzikin matasa a Gashuwa?
Bikin miyan gangan? Shi dai biki ne dai wanda ake yin sa bisa duk shekara da ana yin sa na al'adu ana yin sa iyaye da kakanni ake yin sa. Kowanne yana zuwa cikin kogi ya nuna bajintarsa da abin da ya fi kwarewa a kan wannan fannin. Ko ninkaya ko kamun kifi ko hawan gora ko kuma dai wani dai abu dai wannan idan ganci wannan shi na ruwa. To gwamnatin tarayya tana turo wakilanta don su zo su nuna wa idan su wannan wasan da yake.
Ku dakata a nan matasa makon gobe in Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
Gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma sai sharhin jaridun a wasu jaridun Najeriya.
zan fara sharhin jaridin ne da jaridar Daily Nigeria. Daya daga cikin manyan labaran ta na bayani ne akan wani labari da jaridar ta yi da ke da nasaba da takardun kammala karatun jami'o'i na bogi daga kasashen jamhuriyar Benin da kuma kasar Togo da wani dan jarida da ke aiki da kamfanin jaridan yayi. Shi da wannan dan jarida na Daily Nigeria mai suna Umar Audu ya gudanar da binciken ne a cikin shekara daya, inda kuma ya bayyana cewa ya samu takardar shaidar kammala karatun digiri a cikin watanni biyu kacal ko kuma makonni shida. Bayan haka kuma dan jaridar ya gudanar da bautan kasa karo na biyu da wannan takarda da ya samu na kammala jami'a daga jamhuriyar Benin. Sai kuma jaridar Daily Trust ya daga cikin manyan labaran ta na cewa ɗaruruwan matasa ne suka samu abin yi a lokacin da suka dinga bambare simintin interlocks da aka yi a manyan titunan birnin Mina da ke jihar Niger. Matakin da matasan da kuma mata suka dauka na sayar da wayannan siminti na interlocks ya biyo bayan umarni ne da suka ce sun samu daga gwamnan jihar Muhammad Umar Bago, inda ya buƙaci mazauna birnin da su bambare simintin na interlocks a sakamakon gina sabbin tituna da ake a birnin na Mina. Sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci a gudanar da bincike akan minista mai kula da harkokin jin kai Dr. Beta Edo, wanda ake zargi da sama da fadi da wasu magudan kuɗi da ya kai har kusan naira miliyan 500. Ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris shine ya sanar da hakan a wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ba za ta yi wasa ba wajen gudanar da bincike akan duk wani jami'in ta da ake zargi da sama da fadi da dukiyar al'umma. Sai kuma jaridar Daily Post ta bayyana cewa yanzu haka kungiyar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira SIRA ta yi barazanar kai karan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu idan har ya gaza gudanar da bincike akan ministan jin kai ta Najeriya Dr. Beta Edo dangane da zargin da ake mata na sama da fadi da wasu kuɗaɗe da ya haura naira miliyan 580. Mataimakin daraktan kungiyar Kolawale Oluwadare shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar. Wayannan kuɗaɗe dai sun kunshi kuɗaɗen kayayyakin agaji ne da aka shirya kaiwa jihohin Akwa Ibom da Cross River da Lagos da Ogun, inda kuma aka saka kuɗaɗen a wasu asusu wanda ba na gwamnati ba. Tuni dai kungiyar ta SIRA ta baiwa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kwanaki 7 ya ɗauki mataki. Sai kuma jaridar Sahara Reporters ta bayyana cewa wasu 'yan Najeriya ne suka maida martani ga ministan ilimin Najeriya Professor Tahir Mamman, wanda ya bayyana cewa yanzu haka jami'an tsaro sun fara bibiyan waɗanda ke ɗauke da takardar shaida na bogi na kammala karatun digiri daga kasashen jamhuriyar Benin da Togo da ma wasu ƙasashe na Afirka. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
Ta gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga Hauwa ta dawo da shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To na san ina a takaicen ajiya Lahadi ne manyan shugabannin majalisar dokokin Amurka suka amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala trillion 1.6 a wata yarjejeniyar da ta tsayar da tsayuwar ayyukan gwamnati na ɗan wani lokaci a cikin wannan wata da muke ciki, cewar kakakin majalisar wakilan Amurka Mark Johnson. Johnson, wanda ɗan jam'iyyar Republican ne, ya bayyana cewa wata a cikin wata wasiƙa da ya aike wa majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya hada da dala biliyan 886 da zai je ga bangaren tsaro, sai dala biliyan 704 na ayyukan da ba su shafi tsaro ba. A ranar Lahadi ne 'yan takarar shugabancin kasar Indonesia suka gudanar da muhawara a karo na biyu kan batutuwa da suka shafi tsaro, siyasar shiyoyi da diplomasiya. 'Yan takarar da ke burin ɗarewa kujerar shugabancin kasar da ta fi kowace ƙasa yawan tsibirin yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan Fabrairu sun hada da ministan tsaro Prabowo Subianto da tsohon gwamnan tsakiyar Java Ganjar Pranowo, sai tsohon gwamnan Jakarta Enes Baswedan.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abo da ya tsara shirin ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.